نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. لما تشينا لنا أكبر شاعت أيضا وتر ربيع الأول هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيرا دليه إيرا ثلاثين يلن وما عن يلينه وما جيه مكتير وما يوما وما iran su kwana uku ne to shi ke nan goma ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da 7 ga watan uku shekarar miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu mai albarka na mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Muna kuma cikin littafin Kitabul Wudu, inda za mu tashi akan hadisi na 141. Wannan kuma shine majalisinmu na nawa, na 90 daidai ساتي بي ومسامو كراتوبة. ما لم يتي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga sahabin nan al-Mughira ibn Shu'ba, Allah ya kara masa yarda, annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari, shi wannan sahabi ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da suka yi, wa annahu sallallahu alaihi wasallam dhahaba li hajatin lahu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi don biyan wata bukatarsa, وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه كما مغيرة يارق زبا مسروة وهو يتوضأ شكو بين الولاة فغسل وجهه ويديه منذ صلى الله عليه وسلم يوم تفسك السنة أن يتبيه ومسح برأسه سنة يشافى دخنسة ومسح على الخفين سنة يشافى دخف سبيه. wannan hadisi kamar yadda kuka gani Imam al-Bukhari ya kawo shi ya rawaice shi daga al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama, cikakken sunansa al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud, ana masa al-kunya da Abu Isa, mutumin Ta'ifa ne, mutumin kabilar Bani Saqif wato as-Saqafi ne, yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma yana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda kuma suke da dabara da wayo mai zurfin gaske. Ya halarci bai'atul Ridwan, mubaya'at da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a Hudaybiyya, wacce ake kira bai'atul Ridwan. Ya kasance mutum ne wanda yana da tsawo, kuma mutum ne mai cika fuska mai kwarjini, idansa ɗaya ya baje abin nan, yana da ido ɗaya, idansa ɗaya ya fita, wasu ce a dalilin yaƙi a yaƙin Yarmouk wanda aka yi a zamanin Sayyidina Abubakar tare da Rumawa, wasu kuma sun ce a yawmul Qadisiyya ne, yaƙin da aka yi na Qadisiyya tare da Farisawa.
wasu kuma suka ce akwai wani lokaci da aka yi kutufi shamsi, wato rana ta yi kutufi, ya daga kai yana ta kallanta yana kallanta har wannan ya jawo masa rasa idansa guda daya. Ala ayyati halin, ya rasa idansa ɗaya, ko dai a gurin yaki ko kuma a dalilin kusufin rana, sai kuma wato ya kasance a gurin yakin ya samu matsala, sannan kuma dalilin kusufin ranar idan ya daina gani ma gaba daya. Ibn Asakir ya ruwaito daga al-Imam Sha'abi, shi kuma daga Mughira ibn Shu'bah, yana cewa ana akhirun nasi ahdan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lamma dufina kharaja Ali radiyallahu anhu min al-qabr fa alqaytu khatami fa qultu ya Aba al-Hasan khatami, qala inzil fa khudhu, qala famasahat yadi wa famasahtu yadayya ala al-kafani thumma kharajtu. Al-Mughira ibn Shu'bah yana cewa ni ne ƙarshen wanda na taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya, wato yana alfahari da wannan, shi ne ƙarshen wanda jikinsa ya haɗu da jikin manzo sallallahu alaihi wasallama a nan duniya. Yace lokacin da aka binne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sayyidina Ali ya fito daga cikin kabari bayan an sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin kabarinsa. Mughira ibn Shu'bah yace sai zo da na sai da jefa cikin kabarin. Saboda haka za a tafi da ce, sai ya ce Abul Hasan zo da na, wato yana gaya wa sayyidina Ali zo da na ya fada, sai ya ce ka shiga ka ɗauko kayanka. Ke na shiga sai na sa hannuna na taɓa likkatanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai na fito. Saboda haka daga ni babu kuma wani wanda ya ƙara taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam. Wato yana faɗar wannan a matsayin wani abu wanda yake alfahari da shi, kuma abin alfahari din ne. Mutum ne wanda yake da masjida, yana da dabara da wayo, yana ɗaya daga cikin mutane da ake lissafawa cewa sun fi kowa iya dabara a zamaninsu, irin Amr ibn al-As, irin su Qais ibn Sa'd al-Ansari da sauransu, wato ana lissafa su cewa sun fi kowa iya masjida, wato dabara da yadda za su kama mutum su sa shi a tarko ba wuya. Zaid ibn Aslam ya rawaito daga mahaifinsa Aslam al-Adawi maulahum, yake cewa sayyidina Umar a zamaninsa ya tura Mughira ibn Shu'bah wato gwamna alal Bahrain, a garin Bahrain. In an ce al-Bahrain ba ana nufin kasar Bahrain ta yanzu ba, kada ku ga a hadisi an ce al-Bahrain ka ɗauka kasar al-Bahrain ta yanzu, a al-Bahrain shi ne yankin da ake ce masa yanzu al-Ahsa, a gabashin kasar Saudiya kan iyakokinta da kan iyakarta da kasar Iran. Wannan yankin a da ana kiran shi al-Bahrain. Lokacin sayyidina Umar ya naɗa Mughira ibn Shu'bah a matsayin gwamna a wannan guri, sauran sai mutanen gurin kuma sai suka ga su ba sa son shi, ba sa buƙatar ya zama gwamna a wajensu. Sai sayyidina Umar sai ce ya tuɓe shi. Wannan ita ce siyasar da shugabanni a da suka riƙa bi, wato sukan tura mutumin da mutane ke wato sha'awar zaman su da shi. Ta yi wani lokaci aka tura mutum ko zai zama mai zafi sosai da sosai, sai da haka mutane ba za su iya jurewa shugabancinsa ba, ko kuma ya kasance mutum ne wanda ya fiye sanyi mutane kuma kowa yana yin abin da ya ga dama, sai ya zama mutane a wannan yanayi kuma ba sa son shugabancinsa. Saboda haka sai mutanen Bahrain sai suka ce su ba sa buƙatar Mughira ibn Shu'bah ya kasance gwamna a wajensu. Sai sayyidina Umar yake to ya tuɓe shi, to sai suka ji tsoron kada ya dawo da shi. Kun sa a gurin akwai waɗanda suke musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, duk da a wannan lokacin ba duka ne suka musulunta ba, majoratin waɗanda suke gurin ba musulmi ba ne. Saboda haka sai suka ce to yadda za su yi, ya kamata su shirya wa shi Mughira wani tubu, su shirya masa wani makirci ta yadda sayyidina Umar ba zai sake turo su ba. Saboda haka akwai wani ɗaya daga cikin shugabannin su wannan mutane sai ya ce to idan har za ku yi abin da zan sa ku to sayyidina Umar ba zai dawo muku da Mughira a matsayin gwamna ba suka ce to me ya kace ga zamu ka umarce mu sai ya ce ku tara dirhami 100,000 ku tara dirhami 100,000 ku kawo ta in je in samu sayyidina Umar in ce da shi Mughira ibn Shu'ba a zamansa na gwamna a garinmu shi ya saki wannan kudin ya ce in aje mata saboda haka ya yi ha'inci ya danna kudin al'umma ga shi ya bani ajiya to tunda yanzu an cire shi na ga ya kamata in kawo wa khalifa saboda haka sai suka tara kudi suka bashi saboda haka sai ya tafi wajen sayyidina Umar ya je ya ce ga shi daga Bahrain wasilin mutanen Bahrain ne ya zo ya kawo masa kudi wanda Mughira lokacin yana gwamna ya sa ya ba ta ajiya saboda haka shi ba zai ci amana ba da kudi ya dada su dirhami 100,000 shi ke nan sai sayyidina Umar sai ya tura aka kira Mughira sai ya tambaye shi sai Mughira ya ce ai ƙarya yake yi kudin da na bashi dirhami 200,000 ne ba 100,000 na bashi ba ya ce da shi sai na Umar ya ce wa Mughira to me yasa kai haka ya ce ya amira al-mu'mini al-iyal wal haja yawan iyali da kuma bukata dasa na kwashi wannan 200,000 na ba wannan mutum ajiya sai sayyidina Umar ya dubi wannan armin ya ce to kafiri ne za ka ce ya ce wallahi zan ga ma gaskiya bai bani komai da ko kwandala bai bani ba wallahi bai bani ko kwandala sayyidina Umar ya dubi Mughira ya ce to kai me yasa ka ce ka ba su ya ce yake dan banza sai ya yi mai sharri saboda haka in nuna masa na fi iya mace sayyidina Umar ya tura shi har ila yau ya naɗa shi gwamna a Basra inda ya zauna a Basra shekara uku har lokacin da aka kashe sayyidina Usman zamanin sayyidina Usman bayan kashe sayyidina Usman aka samu rashin fahimtar juna tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma to a wannan lokaci shi Mughira sai ya kaurace wa duka bangarorin biyu sai ya zama baya tare da sayyidina Ali baya tare da sayyidina Muawiya domin akwai wasu shawarwari da ya ba wa sayyidina Ali a lokacin yake ganin ya kamata ya yi aiki da su idan ma ba sa jituwa da Muawiya maimakon ya cire shi a karan farko bayan kuwa ya yi ƙarfi ya jima yana shugabanci a can ya bari sai abubuwa sun lafa ya bar shi a matsayin gwamna abubuwa sun lafa in ya sai in ba zai cire shi sai ya cire shi a lokacin to sai sayyidina Ali bai karɓi wannan shawara ba yake tunda ba karɓi shawara ta ba ni ba zan shiga cikin rikicinku ba saboda haka sai ya ƙaurace wa duk ɓangarorin guda biyu sai koma ta'if can garinsu ya zauna to bayan wafatin sayyidina Ali da karɓayan kuma sayyidina Al-Hasan ibn Ali ya sauka daga shugabanci ya bar wa Muawiya an samu haɗin kan al'umma duk gaba ɗaya an yi ittifaki akan shugabancin Muawiya to a lokacin sai ya koma ya zan tare da Muawiya har Muawiya ya ba shi shugabanci a Kufa ana siffanta shi da cewa mutum ne wanda yake yawan aure saki Mughira ibn Shu'ba ana cewa mutum ne wato mutlaq mai yawan auren mata ya kai har ma shi da kansa yana cewa laqad tazawwajtu 70 imra'atan aw akthar na auri mace na auri mata wato 70 ko fiye da haka ko ƴaƴan Abu Sufyan ya auri wannan ya kai ya auri wannan ya kai ya auri hudu ƴaƴan Abu Sufyan kawai ta karshen su ma da ya aura ana cewa gurguwa ce ابن المبارك عبد الله بن المبارك يلا سوى ابن ابو بن المغيرة بن شعبة يقسم كده اورا ما تاغدا هو هي تارا ya jera su gaba daya sai yace da su an sunna hasanatul akhlaq tawilatul a'naq walakin ni rajulun mitlaq fa an sunna talaq yake ku dai mata ne masu kan halaye masu dogon wuya mun dogon wuya sifati sama ta mai kyau ke sai dai ni mutum ne mai auri saki don haka din na sake to an ce yakan auri hudu ya saki ya kuma yin wani zubin ya saki ya kuma wani zubin ya saki haka dai Malik yana cewa Mubayra ibn Shu'ba yana cewa mutum mai mace daya sahibatul wahida in maridat marida wa in hadat hada وصاحبة المرأتين بين نارين تشعلان ثم كان مسلما بيدي لما شتايا إن كانت الدافية فيما بعد الدافية إن كان هيلا فيما هنا هيلا مسلما ما كان بيوكما كبر مسلما بيدي فكان كانوا وتوسع شيني جدادي سنة ورزوة وتكل من سيني سلبا فتح saboda haka sai yake auren hudu ya take su gaba daya ya auren hudu ya take su gaba daya to shine wani daga cikin irin masu kifafiyar fahimta da kuma mummunan kuduri da mummunan niyya kuma wani yana jingina kansa da sunna kuma yake halatta auren sama da mata hudu a lokaci daya to sai yake hujja wai daga cikin hujjojinsa ma Mubayra ya auri mata sama da hudu sama da hudu ai an ce ya auri mata 70 shi a tunaninsa duka a lokaci guda ya tara 70 saboda haka ga shi ma sahabbai duk sun auri mata sama da hudu sai ya je tarihin kowane sahabi sai ya duba an zana matan da ya aura sai ya ce to ga shi wani ma ya auri mata kaza wani ma ya auri mata kaza tare da cewa waɗannan mutane ba a lokaci guda suke auren nan ba ba wani wanda yake wuce hudu a lokacinsa abu ba mai har sai da Umar ba yake cewa wai da shi ya auri mata wajen guda bakwai ya mutu duk sun tada da wanda kuma babu inda zai samu wannan magana inda ba aka yi maganar matan sayyidina Umar a cikin al-bidaya wal nihaya a lokacin an fadi ya auri wanci tare su sun ma kafin hijira kamar mahaifiyar su Abdullahi dan Umar da mahaifiyar Hafsa sun kafin hijira matar ya auri wasu wadanda ba musulmi ba yin hijira da su akwai wata ana kiranta Quraiza wata Fatila lokacin da ayar nan ta sauka wala sun fito da isanin kawafir ya sake su to haka nan ya auri wasu ya sassaki to irin wannan an zana ana bayanin wance da wance ya aure ta ya sake ta wance ya aure ta tara su wance sai ya tattara su sai ya tara sai ya ce to sai da Umar ya auri mata kaza kaga wannan in ko dai ya kasance jahilci ne a gwaranta ko kuma su'ul qasdi ne mummunan niyya mulki ne dan halakar da jahilai to akwai kissa shahararriya dangane da Mubayra ibn Shu'ba wanda ɗan Shi'a suke amfani da ita wajen zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cin mutunci suna daukan Mubayra ibn Shu'ba a matsayin misali wanda kuma za su nuna maka cewa duk sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma lalatattu ne ba mutanen kwarai bane saboda haka sai suke dauko kadiya ko kissar tuhumar Mubayra da ake yi da zina a zamanin sayyidina Umar an tuhume shi da cewa an kama shi yana zina wanda kissa ce sahihiya ta tabbata a cikin littattafai na riwaya masu yawa daga ciki akwai riwayar Sahawi da yayi a cikin littafin Sama'anil Athar da kyakkyawan sanadi daga Abu Usman al-Dahabi yana cewa ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab wani mutum ya zo gurin sayyidina Umar رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر فيجي في بعد الشهيدة سوايا مغيرة بن شعبة هنا زنا لوقت هنا بومنا أبصرة في تذكر سيدنا عمر في تتنزع في ونما نبي يزو شما يبعد ون الشهيدة في تذكر سيدنا عمر تساك تتنزع في نقف يزو شما يبعد ون الشهيدة في تذكر سيدنا عمر تتنزع حتى عرفنا ذلك فيه ان جاء ابو عثمان اللهدي يتي هر muka gane haka tattare da shi muka kasa gane kansa وجاء آخر يحرك بيديه سي وني يزو هنا من هنايينسا نهو كينان سي سيدا عمر يكي دشي يا ما عندك يا سلخ العقاب سي لي سي كما كيكي دوكي دشي وسيدا ذاك باير أبو عثمان alokacin sai kara da karfi yadda yake sai da Umar ya yi magana da karfi haka har na kusa da shi kamar ya fadi ya tuba saboda karan da sai da Umar yayi a lokacin kai kuma me zaka ce sai da hudu yace ra'aytu amran qabihan ni dai na ga abin da bai dace ba amma bai iya bada shaida cikakkiya wacce musulunci yake bukata ba a lokacin sai sai da Umar yace alhamdulillah الذي لم يثبت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كبودية تثبت على الله دبيبا وشيطان دامر يوى الأمر عن صلى الله عليه وسلم داريما ما قود الله سبو داك سوكم وقت أنه قد أكو سيدنا عمر يو أمر يو أمر مي أي متحدي كما يند شرعة ذو يشي إذا متعني أكو سكي شيدا جمسون يشي واسم ليس ينازنا أما نوهدين yake ba da irin wannan shaida ta su a ka'idar shari'a musulunci sai abu tubulala take wa sun mata kazafi saboda haka sayyidina Umar sai ya dabbaka wannan hukuncin akan waɗannan mutane guda uku wannan riwaya ta tabbata sannan akwai wata riwaya a cikin sunan al-kubra na Baihaqi daga Qasama ibn Zuhair yake cewa lamma kana min sha'ni Abi Bakr wal Mughira alladhi kana lokacin da al'amarin da ya faru tsakanin Mughira da Abu Bakr ibn al-Harith ko Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shaida Abu Bakr shi kansa sahabi ne a lokacin da aka suka zo suka gaya wa sayyidina Umar sai ya kirawo waɗanda za su ba da shaida domin in sun har sun ba da wannan shaida ɗin su hukumin lissafin ya cika to babu abin da sai sai Umar zai iya yi illa ya tsayar wa da Mughira haddi kamar yadda musulunci ya zo da shi saboda haka da aka kirawo shaidun nan Abu Bakr ya ba da shaida Shaidun ibn Ma'bad ba sahabi ba ne shi ma ya ba da shaida sannan ɗan uwan Abu Bakr ɗin ana ce da shi Nafi' shi ma ya ba da shaida to wannan abun sai ya yi wa sayyidina Umar nauyi kwarai da gaske ya dame shi sai ga Ziyad ibn Abi Sufyan ko Ziyad ibn Abihi shi ne na hudu sai sayyidina Umar ya duba shi yake in tashhad in sha Allah illa bi haqq in Allah ya so kai ba za ka yi shaida ba sai da gaskiya wato ba za ka faɗo ta shaida ba in ba gaskiya ba sai Ziyad yake wa amma zina fala ashhadu bi duk da yake zina ni ba zan iya ba da wannan shaida ba walakin ra'aytu amran qabihan amma dai na ga abin da bai dace in gani ba sai Umar ya ce Allahu Akbar hadduhum ku je ku yi wa waɗannan uku haddi sai ma sai aka yi musu bulala sai da Umar ya ce musu in kun ƙaryata kanku shi kenan za a ci gaba da karɓar shaidar ku idan kuma ba ƙaryata kanku ba to shi kenan ba za a ƙara karɓar shaidar ku ba sai guda biyu daga ciki sai suka ƙaryata kansu sai Abu Bakr yake shi ba zai ƙaryata kansa ba shi abin da ya gani ya faɗa saboda haka lokacin da yadda Umar zai ce ba zai karɓi shaidarsa ba to wannan ita ce kissa wanda wasu ruwayoyi sun zo da tafasil da ƙara fito da abubuwan ƙarara a tsakanin Abu Bakr ibn al-Mughira ibn Abu Bakr al-Thaqafi ibn al-Harith da shi Mughira babu jituwa duk mutane duk ɗan ƙabila ɗaya ne kowannensu daga ta'ifa yake kowannen su al-Thaqafi ne to amma an ce babu jituwa tsakanin sannan kuma a Basra maƙota ne ga gida ga gida to an ce a wannan wuri inda shi gidan Mughira yake da gidan Shu'ba akwai wata mata da ake kira Ummu Jamil a an ce mata ce wacce take yawan kai kanta gurin mutane manya tana mu'amala da mutane manya a ganta san gida a ganta bin wannan a ganta bin wannan saboda haka ake cewa sai aka danta ta shiga wajen gidan Mughira ibn Shu'ba a lokacin Abu Bakr shi kuma yana wani ne akan wanci saboda haka sai suka tafi ba da shaida to abinda ake cewa a shi Mughira shi kanta matarsa tana yin kama da wannan matarsa ce da haka shi Mughira abinda yake cewa matarsa ce ba wannan matar ba ce duk da suna kama, sannan kuma su ba su iya ganin fuskar ta ba, inda ya ga alamar mace ce kuma ga wani mutum a tare da ita. Amma al'asiri shi ne duk sanda ta ga mutum mace a gidansa matarsa ce. Wasu malamai ba su kafin kasancewar mugira yana yin aure sirri saboda mutum ne da yawan aure, za ka ma ba ta nada mutane aurensa, yana da nikahun sirri. Shi kuma sai da Umar duk ma wanda an gaya masa yana nikahun sirri yakan masa horo, don bai kamata ana yin haka ba. To kuma ka san galibi ko a cikin rayuwar mutum yau da gobe mutumin da yake yawan saki ba ya sanar da mutane aurensa, sai dai na kurkusa da shi, domin da zarar ya sanar maka da aurensa za ka gane cewa ya saki. Mutum da yana da hudu kuma sai ka biya a zo za a ɗaura min aure, to za ka ga a ce to yanzu ya rasu da ɗaya don ba zai haɗa biyar ba. To saboda haka irin waɗannan ba ma sa sanar da mutane ɗaurin aure, sai dai ka ga kawai an ɗaura aure, ko kuma dai kawai sai dai ka ganin mutum haka baka san halin da yake ciki ba, sai na kusa da shi ne za su ba da labari. To wasu ce Mughira ibn Shu'ba ya auri matar sirran, wasu ka ce a'a ai tana da miji, don haka ba auren ta yi sirran ba. Illa iyaka abinda Abu Bakr da sauran abokansa suka gani, sun ga wata mace wacce ta yi kama da wannan matar, amma daman kuma ita wannan matar tana kama da matar Mughira, wato irin a halittarsa suna kama. Ta haka daga nesa da suka hango ta sai suka cewa, suka hango matar Mughira sai suka cewa wannan mata ce. Ala ayyi hal, sun faɗi abinda suka idansu ya nuna musu. Don haka a ƙa'ida ta musulunci ba za a ce da su maƙaryata ko fasikai ba, saboda abinda suka gani, abinda idansu ya nuna musu suka gani. Shi yasa shi Ziyad ya kasa ba da shaida cikakkiya, da Sayyidina Umar ya yi masa wannan kandagar kiɗin, ya ce kai dai na san gaskiya za ka faɗa. Saboda haka ya zo na mamatsa na su, ya ce to gaskiya ba zai iya cewa ya gazzina ba, amma dai ya ga abin da bai dace ya gani ba. To kaga wannan ba shaida ba ce da kama mutum a yi masa haddi a kanta, ana buƙatar sai an ba da shaida cikakkiya cewa na ga wani da wanci a gabansa a cikin gabansa. Wannan shi ne ita ce shaidar da ake buƙata, don ba ya ce kawai ya gan su sun rungumi juna ko ya gan su ba tufafi suna kwance ko sun lulluɓa. A ƙa'idar musulunci duk wannan ba zai tabbatar da haddi ba. Sai idan ya ce ya gan su ido da ido, kuma ya ga abin nan gabansa a cikin gabansa, to wannan shi ne zai tabbatar da haddi. Kaga wannan al'amari ne da ba zai yiwu cikin ƙanƙanin lokaci a iya tabbatar da shi ba, musamman yana can a ɗakinsa, su kuma suna can a wani gida, titi ma ya raba. Za ka duk abin da za su hango ba su wuce su hango namiji da mace a kwance ba, ko su hango su tsirara, amma ba za su iya sanin me yau suke ciki ba. To wannan shubha ta hana Sayyidina Umar yima Mughira haddi. Shi kuma Mughira ya tsaya akan cewa wannan matarsa suka gani ba abin nan ba, kuma me yasa ma za su leƙa mata gida ba tare da abin nan ba. To a mazhabar Ahlus Sunna duk sahabbai gaba ɗaya na Annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne. Adala kuma ba tana nufin itma ba, ba wai tana nufin mutum baya sabo ba, baya laifi ba, a'a. Abinda adala take nufi shine alherin mutum da kirkinsa da takawarsa ta rinjaye laifinsa, shine adala. Domin in ka ɗauka adala tana nufin al'isma, tana nufin mutum ya zama baya sabo, to ba za ka samu adali a duniya ba, sai dai annabawa za ka samu. A ce kaga duk irin abin da aka ce a sa shaidu adalai, kenan ba za a samu adalan da za a sa shaidu ba, da Allah yake cewa ashhadu an la ilaha illa Allah. Kaga ba za a samu adalan ba kenan, tunda ana nufin adali wanda baya sabo, kaga babu wanda za ka ce gashi mutum ne ko baya laifi. To sai dai abin da ake nufi da adala shine ya zama na hasanatul insan ta'atuhu ghalabat ma'siyatihi, in ma yana sabo to da'arsa ta fi yawa. Wani lokaci zai iya yiwa shi ɗan ya roƙe shi a wani lokaci ya yi wani abin da yake kabira kabirar kaba'ir, amma ba zai toge a kanta ba. Kamar yadda Allah ke cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun, waɗanda suke masu taqawa duk lokacin da shaytan ya shafe su ba za ya ja su zuwa ga wani saban Allah, tadhakkaru nan da nan sai su dawo cikin Allah, sai kaga sun dawo cikin basira, su dawo cikin hankalin. Saboda haka in aka ce adali ana nufin wanda halayensa na ƙwarai, da'arsa ga Ubangiji, tarin jayi laifuffukansa, wannan shi ne adali. Wannan shi ne maganar da Imam Shafi'i ya faɗa a cikin littafinsa, haka nan ita ce maganar da Ibn Hibban ya faɗa. Amma in aka ce adali shi ne wanda ba a taɓa sanin shi da ma'asiya ba, falaita fi dunya adl, a duniya gaba ɗaya kenan babu adali. Wanda kuma wannan zai sa a shahadar kulluha ta ta'abbal, duk shaida da ubangiji yake cewa a kafa kenan, duk an rushe kenan, ba inda za a iya kafa shaida din. To kasancewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne, wannan ba shi yake nuna cewa ba za su iya fada cikin laifi ba, sai dai kuma soge a kan laifin su ba, ba za su wato tuba ba zuwa ga Allah, wannan ba sa faruwa gare su, amma za su iya fadawa cikin abin da yake laifi ne. Kun diktatoci daban-daban, kamar misali ƙiftar hata ibn abi zalka'a, mun taɓa karanta ta, kun ga rubutawa ƙurayshawa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yaƙe su bayan annabi ya ɓoye labarin. Kun ga wannan tajassus ne, wannan babban laifi ne a musulunci, wanda aka kama shi yana wannan laifin kake kama aiki. Shi yasa sayyidina Umar ya ce a kyale shi ya kashe hatim, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, ya ce baka sani ba cewa la'allallaha tala ala qulubi ahli badr. فقال اعملوا ما شئتم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد ذكرت لكم فكنت و ابيدي ياي ان كاي ga mutanen badar ba wanda suka halatta yakin badar yake kuje ku yi abin da kuke so na gafarta muku haka nan mutanen da duk suka halatta da atul ridwan wajen mutum za su kai su abin nan su so da 100 da wani abu duk gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da cewa aljanna ne. Wanda kuma Mughira ibn Shu'ba yana cikin ashabu bai'at Ridwan, yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan guri, sai haka sun samu wannan bishara ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aljanna. To mazhabar ahli sunna shine duk sahabbai adalai ne, don ubangiji shine ya tsarkake su, shine ya wanke su, don haka babu kuma wani wata wankewa da za a yi wa mutum da ta kai wankewa da ubangiji zai maka, babu wani ta shaida da za a ba wa mutum kamar shaida da ubangiji zai bayar a kansa. Haka ayoyi suna nan ba kafai a cikin Alkur'ani masu yawa wanda suke nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su adalai. Abinda zai faru ga ɗaya daga cikinsu, mukan nema masa ujiri, ba wai muna da kasani a zuciya ba, kamar yadda Allah yake gaya mana wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaga waɗanda duk za su zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a suke musu cewa ka gafarta mana da waɗanda suka riga mu shiga wannan addini, suka riga mu yi imani, kada ka sanya kullata a zuciyarmu ga waɗanda suka rigaye mu, ga waɗanda suka yi imani kakka sa mana kulli a zuciyarmu dangane da su. Don haka duk abin da zai zo daga wani sahabi, in ka auna hasanat ɗinsa, to za ka ga sirrin jayi wannan abin da ki gani, wato wannan abin zai zama sayya'a ce guda ɗaya wacce ta nutse a cikin tekun ayyukansa na ƙwarai. Ayyukansa na ƙwarai teku ne babba. Wannan abin da zai faru gare shi wanda yake ba daidai ba daidai ba, in ka kiyasta da ayyukan sai ka ga cewa sayya'a ce guda ɗaya wanda take dakalat ko abin nan zamara fi maghmuratan fi bahri hasanatihi, wacce ta nutse a cikin tekun kyawawan ayyukansa. To ko ubangiji a ranar gobe kiyama ai auna ta ayyukan yake yi, wanda ayyukansa na ƙwarai suka rinjaye shi yake tafiya aljanna. Man saqulat mawazinuhu fa huwa fi aysatir radiya, ko fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda duk ayyukansa na ƙwarai suka rinjaye to waɗannan su suke samun babban rabo. A ce kaga ba wai wanda zai shiga aljanna ba shine wanda bai taɓa laifi ba, a'a wanda laifuffukansa ba su kai wato hasanat ɗinsa sai rinjaye laifuffukansa, wannan shine dan aljanna. Shine Allah ya ce fa huwa fi aysatir radiya, wanda shi yake cikin wato rayuwa wacce take a bayyana. Dan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa samun wannan daukaka. Duk abin da zai faru daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, in ka iya sada irin abin da suka yi na hasanat zaman su da manzo sallallahu alaihi wasallam, yadda suka taimaka manzo sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa, yadda suka fita yaki da shi, yadda suka tsaya suka kare shi, babu shakka wannan ayyukan da suka yi babu kuma wani wanda zai zo bayan su ya kusanci wannan aiki nasu. Kowa ba zai iya samun matsayin da suka samu ba. Don haka samun sharafu su ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, daukaka da martaba da daraja da suka samu ta zamantowar su sahabbai ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan ma kadai ya ishe su alfahari, ya ishe su zama wani abu a gurin Allah. Don haka kamar yadda Abdullahi ibn Umar yake cewa sa'atun jalasu fiha ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khairun min ibadatihi sana, wato shekara abin da za a ɗaya da za su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ibada za ta yi ta shekara. qiyamul layl ko azumi ko sallolin nafil kullu wannan sa'a guda ɗaya za ta zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi martaba ta fi daraja. To saboda haka muna da wannan aqida din dukkan ganin sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da martaba yana da daraja idan hatta wannan kisar da na faɗa a yanzu ga dan kasancewar yanzu muna a wani zamani da ake ɗaukar sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama ba a bakin komai ba, za a fito ƙarar ana zagin sa ana sukan sa yanzu kun ga abin da ya faru kwanan nan a Madina garin manzo sallallahu alaihi wasallama a jikin masallacin sa bal ma kusa da inda kabarin sa yake daidai bace a bace kusa ne da inda kabarin ba ibi sallallahu alaihi wasallam yake kwanci. Aka samu ɗan shi a sun fito suna ta zanga-zanga suna ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun nemi akwai lokutan da ake buɗe makabartar kabe bace domin masu zuwa ziyara, akwai kuma lokacin da ake rufewa in lokacin buɗewar ya yi a buɗe saboda guri ne wanda yake akwai ma'aikata da ake ɗauka aiki, ma'aikatan nan suna da lokacin zama su lokacin tashi domin aka bar mutane kowa ya zo ya shiga to za a riƙa yin abin da bai dace ba. Saboda haka akwai lokacin buɗe akwai lokacin rufewa ba wai an hana kowa shiga ziyara ba ne, to kawai sai suka zo lokacin da suka san ba a buɗewa abin ne kuma ana aiki da shi shekara da shekaru ba wai yanzu aka ƙiro shi ba. Sai suka zo suka ce suna da wata wato abin da suke so su yi na bid'a da za a kai wasu gurare da suka ware suke cewa dan kabarin wani ne dan kabarin Fatima dan alhalin duk ƙarya suke ba wani tabbas a kai. To sai suka zo suka nemi cewa sai an bar su sai shiga a lokacin da aka nuna musu cewa to ai kun san tsari ko bari lokacin buɗewar ya buɗe za ku shiga, kawai sai suka shiga zanga-zanga a lokacin sai suka rika furta maganganu na ɓatanci da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika zagin sahabban manzon Allah a kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To dan jama'a da suke gurin jin barnar da ayyukan su ba kaɗan ba ce, saboda haka aka fatattake su wato aka kore su sannan aka kakkama waɗanda ake ganin su ne manya a cikinsu domin a caje su da wannan laifin. To shi ne suka cika duniya a kamar watsa labaransu da intanet da waye cewa an tsangwame su an hana sakat a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana su ziyarar Ahlul Bayt tare da cewa ba sun je har kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun zagi Abubakar da Umar da sauran manyan sahabbai ba dan komai dan su bakantawa musulmin da suke gurin su bakantawa a su ƴan Saudiya ba. To kaga muna cikin wani yanayi wani lokaci da duk irin wannan abin da zai faru ga wani sahabi sai a yi farautarsa, in aka farauto wannan maganar za a yi ƙare-ƙare a ciki wanda ruwayoyi ma bazo da wannan ƙare-ƙaren ba, kuma a fitar da duk abin da zai zama uzuri ne ga wannan sahabi sai a yi faɗarsa. Za ka zo ƙittar Mughira ba za a faɗi duk abin da yake uzuri a kansa ba, kokari za a yi a nuna maka cewa duk da cewa ba an san cewa a shari'a sai an samu shaidu hudu alƙur'ani ne ya faɗa, to amma sai a kawar da kai ba za a fa kawo wannan ba, sai a zage a shi Mughira a zage Sayyidina Umar a ce saboda sun haɗa baki da Sayyidina Umar ya tsayar masa da hannu, sannan kuma Ziyad ibn Abi kasancewar yana tare da Muawiya kuma dan ana jingina shi zuwa ga Abu Sufyan shi ma sai a amfani da wannan sunan sai a ƙara cin mutuncin wannan sahabin a ce kaga da yake duk a jirgi ɗaya kwatu kaga shi ya makale yaƙi ba da shaida tare da cewa fa Sayyidina Umar ya masa kandakarki ne ya ce kai dai ina tsammanin ba abin da aka faɗa sai gaskiya, saboda haka ya kafe shi da sunan Allah. To a irin wannan yanayin ko mutum ba mai gaskiya ba ne in dai har ka kawo maganar Allah a ciki to za ka sa masa shakka babba a zuciyarsa, zai yi wahala kawai ya fito ya yi wa wato wannan suna na Allah kanar tsaye ya yi ƙarya. Ba ka yana zuwa da ya gina mummuri tsakanin da ya ce kai dai na san insha Allah wadanda shari'a illa bi haka, ya ce to amma maganar zunuba zai iya cewa tabbas ya ga suna zunuba amma dai ya ga abin da bai kamata ya gani ba ra'aytu amran qabiha. To kaga wannan shi ne abin da Sayyidina Umar yake bukata domin a musulunci ana ture haji da kowace irin shubha kamar yadda annabi ya zo a cikin hadisi duk da bai inganta barku'an ba amma ka'ida ce wata malamai suke ittifaqi akan ta idan hudu da bishubhat bai tabbata a matsayin hadisi marfu'i ba amma kusan ijma'in malamai cewa duk sanda za a samu haddi in an samu wata shubha da za a kawar da haddin to haka ake so. To wannan zai ga nuna maka cewa shari'ar musulunci ba wai an kawo ta bane dan a yi ta kakkashe mutane ko a yanke musu hannu, a an kawo ta dan a jefa tsoro a cikin zukatan mutane kar su yi laifi da zarar kasancewa in kayi abu kaza ga abin da za a yi maka in kayi abu kaza ko da kuwa zai yi wahala a iya tabbatar ma da abu wannan samuwar wannan doka din kuma kana tuna ta kwalwata za ta sa ka rika kaffa kaffa. To wannan shi ne babban asabin musulunci a samar da wannan tsoron, a samar da wannan hajjizin a cikin zuciyar mutum, ya ji cewa ba zai iya laifi ba, saboda akwai wata doka da take kaza 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 a yi laifi. Amma an ka bincika tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya gama rayuwarsa a Madina, mutum da aka jefe a dalilin zina, sai ka ga ba'i ghalibiyya su ma kuma suka kasa, babu wani wanda aka tabbatar masa da zina ta hanyar kafa masa shaidu, ba a samu wannan ba. Kuma wani abu ne zai wahala in dai mutum ba shi yayi ikirari da kansa ba. Duk waɗannan mutane su suka zo suka yi ikirari, kuma lokacin da suke ikirari din manzo Allah yana ta kawar da kai, yana ta kawar da kai. Lokacin da ba'i zai zo yana ikirari, lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ta dama, manzo Allah sai kawar da kai ya kalla abu, sai ya dawo ta abu, manzo Allah sai ya dawo nan har sai da ta gaba ta baya kan cewa sai ya ba da shaida. A lokacin da zai yi tafiyarsa, manzo Allah ba zai ce a kawo shi ba. Lokacin da ya yi abin da manzo Allah ya ce a duka jiru, kai ma kaci ne. Da zai yi sauri ya jabir, ya ce eh ni fa akwai wani lokaci fa ina ɗan samun sa a shi shi na shi a ya sha giya ne, ya sa ake wannan bukata. Annabi a wurin asarwa yana cewa la'allaka kabbalta, la'allaka masarta, la'allaka, yana ta kokari ya bashi, wanda har malamai suke ta tattauna cewa shin yana da kyau alƙali ma ya rika ɗan nakantawa mutum ɗan abin da zai faɗa ya zare kansa, ko da ya yi ikirari yana da kyau, domin annabi yana cewa la'allaka lamasta, la'allaka kabbalta, la'allaka, da a ce ya tafi ɗaya daga cikin kalmomin da manzo Allah yake cewa la'allaka, la'allaka ɗin nan, da shi kenan manzo Allah zai kyale shi, wanda ikirarin na farko shi kenan ya bi iska. Ba za a yi masa haddi a kan wannan ba. To musulunci ya zo da wannan idra'u hududa bi shubuhat, don haka duk inda aka samu shubuha, wannan shubuha ɗin ya kamata a yi amfani da ita wajen a kare abin nan. Ya samu lokacin da aka kawo maganar shari'ar musulunci da yake mutane ana da Hamas, ishin shari'a ɗin ana kishinta, kowa so yake a yi shari'a ɗin, kuma so yake ga an yi wani abu na haddi, sai zama ana bin mutum ma a je a kamo shi a gidansu, a je a kai shi kotu, wanda a shari'a ba a wannan. Kaga a zamfara aka yi sai aka kamo wata mata aka kai ta an ci ta, a shari'a ba a wannan, ba in ba ita ce ta kakanta ba, ba a san ta jarki shi har a bin mutum a kamo shi. To su yan hikima saboda yan gabadai kaga kuma cewa an ɗanyi wani abu, an ɗanyi wani motsi, alamar shari'a da gaske ake, wanda kuma a shari'a wannan kuskure ne. Wannan mutum shi ya kawo kansa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma is, amma annabi sai yake yayi yadda ba ya sallame shi, yana yayi kaza manzo Allah yana cewa kai kai ma kuce kai, yana kokarin yadda zai, amma mu sai a je a tubo mutum a kashi gaban alƙali, shi kuma alƙali sai kokarin sai ya kama shi, sai an kama shi da laifin. To haddi yana da wani abu ne babban manufar haddi shi ne a je ka tsoro a cikin mutane, ba wai kokarin a ga ana ta yanke mutane. Su kuma waɗanda suke ƙoƙarin su ɓata shari'ar sai su yi ta rubutu, to shi kenan yanzu za a yi ta ganin mutane da hannaye ɗaya-ɗaya, sai an yayyanke su, tunda an kawo shari'a za a yi ta yanke hannayen mutane, wanda ko ba haka ba ne. To abu na farko da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan kisa, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da wata martaba da idan mutum ba sahabi ba ne ba zai kai ga wannan martaba ba. Sannan kuma a cikin wannan kisa ɗin babu abin da yake hukunta suka ga Muawiya ko ga Abubakara, shi kansa Abubakara da sauran waɗanda suke tare da shi sun yi shaida ne da abin da idan sai nuna musu, da haka ba ƙarya suka faɗa ba, sun faɗa abin da idan sai nuna musu sun gani. Sai dai kuma a shari'ance ba za a amfani da wannan abin da suke ganin a zuciyarsu gaskiya suka faɗa ba, domin kuma a wani ɓangare an samu wani malami shi kuma ya soki Abubakara, ya ce bai kamata a yi ba aiki da hadisin sa ba, saboda ya yi fasikanci da yadda Umar ya ki karɓar shaidar ta don ya yi ƙazafi ga Mughira. Ko abin da ya ja wannan malamin har ya faɗi irin wannan maganar kawai saboda ya daɗa ma wasu rai. Akwai masu ganin cewa ya kamata mu cike shugabanci, ya kamata a zaɓe ta shugaban ƙasa, ko a zaɓe ta gwamna, ko ciyaman, ko ta zama wata wakiliya a majalisa. To akwai kuma ahlul sunna wanda suke bayar da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam, suna cewa wannan bai dace ba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum shugabanci, duk wani abin da yake wilaya ce amma shugabanci ne na jama'a, in dai ba abin da yake ya ta'allaka da ita ba, kamar shugabar makarantar mata ko shugabar wani ma'aikata da suka samu mata ko a asibiti ko wani abu, amma shugabanci na jama'a duka mata da maza da yara da kowa da kowa da karkashinta, wannan musulunci ya hana, shi ne ake kira al-wilaya al-amma, amma al-wilaya al-khassa za ta iya yi. Da suna kawo hadisin Abubakar wanda yaji manzo sallallahu alaihi wasallam yana fada yana cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, ba mutanen da za su rabauta matukar sun nada mace ita ce shi ita ce majalisiyar al'amarin, to masu kokarin su halatta wannan shugabancin sai suka ce to ai Abubakar da ya ruwaito hadisi, Abubakar kuma sai da Umar ya ce ba zai ka bushe da sama, duk ban ta akwai bambanci tsakanin shaida da ruwaya, ba zai karɓi shaidar sa ba amma kuma ba a ce ba zai karɓi ruwayar sa ba, akwai bambanci tsakanin ash-shahadatu war ruwaya, shi yasa shahada ake buƙatar mutum biyu amma ruwaya ba buƙatar mutum biyu ko mutum ɗaya, ash-shahada ake buƙatar mata biyu a matsayin mace ɗaya abin da mutum namiji ɗaya ciki, amma a ruwaya ba haka ba ne, a ruwaya zaman kanta ciki ita kaɗai ta yi ruwaya ba sai an nemi wata kai ta mara mata baya ba, saboda akwai abubuwa daban-daban wanda shaida ta sha bamban da ruwaya, a ruwaya ana karɓar ruwayar mutumin da yake bawa, amma a shaida ana son hurriya mutum ya zama ɗa, domin ɗa wanda yake da ɗan uwa da dangi da kowa yana ƙoƙarin kada ya ɓata sunan gidansu, don haka ana jin cewa wannan watakila zai hana shi yin ƙarya, saɓanin wanda yake bawa ne ba a san asalinsa ba, kawo moshi aka yi a yaƙi baya tunanin zai ɓata ma wasu danginsa suna don ya yi abin da bai dace ba, to da dalilai daban-daban wanda suka sa aka sanya wa ruwaya sharaɗanta ita ma kuma shaida take da sharaɗanta. Sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan martaba ta sahabbantaka ta tabbata gare shi, shi ya danganta su da wani abu na shi'anci ake cewa suna da wani maili na tashayyu'i kamar al-hakim mai mustadra, ko shi kansa a cikin littafin sa al-hakim a cikin littafin sa al-mustadra inda yayi kitabu ma'rifati sahaba sai da ya kawo Abubakar ya kawo wasu daga cikin matsayinsa da martabarsa, kuma yana da ruwayoyi da yawa da ya rawaito daga shi, saboda haka in banda shi ar-rafida waɗanda daman can suka tsani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kullace su suka mayar da zagin su da bacin su suka maida shi addini, in banda su babu wanda ya taɓa cewa ba zai karɓi ruwaya ɗaya daga cikin waɗannan sahabban ba, la Abubakar wa la Mughira ibn Shu'ba. Saboda haka martabar Mughira ibn Shu'ba ta tabbata da yaqin, ثبت شرف الصحبة وعدالته بيقين، فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. دو أبن دي ثبت تهنجر يقيني بابكما أبن دي كود ونن أبن سيواني يقيني واندقوبة أساموني يقيني بابن دي كود ونن كما أسلي دوان دي يكي مشند سكي جدا مسلم أغينا مؤاملة لإشتو الأصل فيني ما تستشي in kace ba matan sa bace to sai in ka kawo wani abin da zai nuna sabanin haka, ko musamman matan nan ruwayoyi suna nuna cewa tana kama da matar shi, to ya za a yi a kawar da abin da yake asali da wani abin da yake shakka ne, sannan kuma in ka hada da waccan magana ta cewa akwai rashin jituwa tsakanin shi kanka Abubakar da shi al-Mughira, akwai rashin jituwa wanda rashin jituwa tana ɗaya daga cikin abubuwan da sukan sa a ki karɓar shaidar mutum akan wani, in akwai adawa tsakanin su ba a karɓar shaida, kamar yadda in akwai kusanci karaba ba a karɓar shaida shaidar mutum, kamar ɗa ya je ya ba da shaidar cewa babansa ya tafi kishiyar babansa, ya kake gano wannan shaidar, saboda haka dukkan waɗannan sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna da martaba ta sahabbantaka. Abinda ma ya ja har muka kawo wannan maganar kasancewar yanzu mun kamar da na faɗa mun shigo wani zamani da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ma yana iya buɗe baki ya faɗi maganganu akan su yadda ya ga dama, shi a suna ta babbaza propagandar su ko ina, to za ku ji suna ta kawo wannan kissa din kuma so suke shi Mughira a matsayin misali su ce to kun ga yadda Mughira din da yake haka, Umar yake haka, Abubakar yake haka, kaza sai su haɗe duk gaba ɗaya su ce don haka ko da kuna cewa sahabban Annabi adalai ne ai ga shi sun yi kaza, to wannan shi ne dalilin da ya sa har muka tsaya muka yi shari, amma da zaman lafiya ake ma za mu wuce don ba wani abu ne da har za a yi sha'awar haifai toshi, da abu ne wanda yake za su ƙaru ta hanyar wani abin da ya shafi ilimi, ta hanyar wani abin da ya shafi ƙuduwa, kyakkyawan koyi, to da sai a haifai toshi, saboda haka kila ce ta samu ka hikaito wannan abu. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babin da ya kirawo ar-rajul yuwaddi'u sahibahu, babin da ya kulla mai taken mutum yayi wa dan uwansa alwala, wato mutum yayi wa mutum dan uwansa alwala. Imam al-Bukhari ya yi hujja da wannan hadisi akan cewa ka iya neman taimako da wani yayin da kake alwala, akwai malaman da suke ganin abin idan ba da kwai larura ba, ba da kwai wata bukata ba ko wata wahala da mutum zai sha in bai nemi taimakon wani ba, to makaruhi ne yace zai nemi taimakon wani ya taimaka masa ga alwala. Don haka za su iya cewa wannan hadisin ya zo ne a halin tafiya, kamar yadda hadisin Usama wanda Bukhari ya fara kawowa kafin wannan, inda kuma sai Bukhari ya fara kawo hadisin Usama wanda yake cewa ya yi tafiya tare da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, manzo sallallahu alaihi sallama ya yi alwala shi kuma ya rika zuba masa ruwa. To sai maka kaga wannan a halin tafiya ne, a halin tafiya kuma akwai mashakka, akwai wani abu na wahala, don haka ka iya neman taimakon wani a wajen alwalarka. Sannan wasu malamai suka ce matashiyar babin da shi al-Imam al-Bukhari ya kulla akhadtu min ad-dalil, الدليل أعظم دليل اللي كاو يلا مجانا أكن سيما كاو مسلم الولاة هنير أزوا مسلوا أنا أزوا مسلا الولاة إيش يكون باب اللي كوا الرجل يودع صاحبه مسلم يو أقوان سال الولاة هذا أقرب من شيء كان أزوا مسلوا كان الولاة دكما أي مك الولاة دم أي مك الولاة أبين ليك نونا وا mutum ya kama kai maka alwala, ya ebo ruwa da hannunsa ya wanke maka fuska, ya ebo ruwa da hannunsa ya shafa maka kai, ya ebo ruwa da hannunsa ya wanke maka ƙafafuwa, shine ma'anar ar-rajulu yuwaddi'u sahibahu. Shi kuma dalilin da aka kawo a ƙarƙashin wannan babi yana magana ne akan a zuba maka ruwa kai alwala, kaga ashe dalilin bai kai faɗin ita matashiyar ba. Wato ad-dalilu akhassu min at-tarjama wa at-tarjamatu a'ammu min ad-dalil. Wasu malamai suka ce la'alla Bukhari ya yi kiyasin wannan ne da wannan, tunda har za a taimaka maka ta hanyar zuba maka ruwa ka yi alwala, ashe kenan za a iya taimaka maka ma ka yi alwalan. To sai dai akwai bambanci tsakanin wannan da wannan, bambancin da yake zahiri. Imam an-Nawawi yana cewa al-isti'anatu thalathatu aqsam, a taimaka wa mutum wajen alwala ya kasu gida uku. Na farko a taimaka maka a kawo maka ruwa, yake to wannan babu karhanci a ciki, ya halatta wala karahata fihi aslan, babu karhanci ka cewa na ebo mun ruwa ko mu tso mun da ruwan nan ya alwala. Duk da cewa Ibn Hajar yana cewa in za ka iya ɗauko ruwan da kanka ya fi, musamman ma in har wancan zai maka wata minna, irin da ma ka goranta maka cewa ni ya kawo maka ruwan ba, kuma za ka riƙa mun gani-gani haka. To ka tashi ka ebo da kanka ya fi maka, sannan ka so abin nan ismi na biyu, nau'i na biyu na taimakawa mutum wajen alwala shi ne mutum ya zo ya rika kama gaɓoɓinka yana maka alwala gaɓa bayan gaɓa. To wannan Imam an-Nawawi ya ce makruhun ila lihaja, makruhi ne sai idan akwai buƙatar da za ka sa a taimaka maka wajen wannan. Sannan nau'i na uku shi ne a rika zuba maka ruwa, a rika zuba maka ruwa kana alwala, an rike abin alwala ana tsaya maka kana yi kai kuma. To wannan akwai fuska biyu, maganganu biyu na malamai, wasu suka karhanta, wasu suka ce khilaful aula ne. Ma'anar khilaful aula ya dace ka yi da kanka, amma in an yi maka babu komai, abinda ya fi dacewa ka yi da kanka amma in an yi maka ba komai, shi ne ma'anar khilaful aula. Khilaful aula bai kai makaruhi ba, makaruhi ba a so ba ka yi, in ka yi ba ka yi laifi ba, amma ba a so ka yi. Khilaful aula ya fi dacewa ka yi da kanka, in an yi haka ɗin kuma babu komai. To wasu malamai suka ce abinda da dawo ya faɗa ba daidai ba ne, domin ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa shi ya yi, an zuba masa ya alwala, kam ne za a cewa abin khilaful aula. To wasu malaman suka kare maganar Nawawi cewa a to ai Nawawi yana nufin khilaful aula, duk da cewa manzon Allah ya yi, shi manzon Allah ya yi ne don ya bayyana halaccin abu. Babu saɓani tsakanin khilaful aula da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu, Annabi ya yi ne don ya nuna maka halaccin abu, amma ba dan ya nuna maka yin hakan shi ya fi ba. Ala kulli hal, ba zai yi mu yi kiyasin zuba wa mutum ruwa ya yi alwala da kuma a kama gabansa ana masa alwala ba. Wannan bambanci tsakanin za a zuba maka ruwa kana alwala, duk ayyukan da ake yi na alwala aikin ka ne, ba na ne mai zuwa maka ruwa ba ne. Saɓanin idan shi ya yi maka alwala, duk ayyukan da za a yi na alwala aikin ka ne, shi zai wanke fuska, shi zai wanke maka, shi zai ainihin shafa maka kai, shi zai wanke maka ƙafa, kaga anan ayyukan naki ne, harakatul fi'liya duk tashi ce, ta wani ce ba taka ba. saboda haka malamai suka ce makaruhi ne mutum ya kama gabar wani yana masa alwala sai idan akwai bukatar yin haka saboda rashin lafiya ko rauni ko wani abu mai kama da wannan, to wannan a iya yi wa mutum alwala babu komai. Amma dan a zuba maka ruwa kana alwala wannan babu komai, don ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi. A kawo maka ruwa ka ce ebo mun ruwa, wannan ma babu komai, babu wani karhanci a ciki. Duk da cewa idan wani zai maka gori ya kawo maka ruwa, shi ma sai kokarin kauce gorin sa ka ebo da kanka ya fa akan ya kawo maka ya maka gori. Ibn Battal a cikin sharhin da yawa hadisin yana cewa kaga wannan hadisin yana nuna cewa wannan aikin duk da cewa kusanci ne ga Allah, amma an yadda wani ya wakilce ka a kansa ya yi maka, ya nuna kenan akwai wasu ayyuka na qurbat da wani zai iya wakiltar wani, saɓanin kamar irin su sallah wani ba ya iya wakiltar wani. Zai cewa a cikin ayyukan qurbat akwai aikin da wani za ka iya wakilta shi ya yi maka, kamar misali sadaka, za ka iya wakilta wani ya je ya kai sadaka inda kai ake buƙatar ta. Duk da cewa sadaka aikin qurba ce, amma bai zama lazim sai kai ne za ka yi shi da kanka ba, za ka iya wakilta wani ya je ya maka, ko kuma mutumin da ya tsufa ba zai iya yin hajji ba, saboda tsufa ya tsufa tukun ba za a iya hawan abin hawa ba, ba zai iya juriyar wato zirga-zirga ba ta aikin hajji. Shi ma ya halatta a wakilta wani ya yi masa hajji, kaga aikin qurba ne, amma kuma wani ya wakilci wani. Amma ita sallah fa za a iya wakiltar mutum a yi masa sallah, ba za a yi ba don a halin da yake ciki sai dai yawa kansa, illa iyaka dai kawai za a rarrage masa wasu rukunan ne saboda rauni, a ce in ba zai iya tsayuwa ba ya azauna, in ba zai iya zama ba ya cikin gida, in ma ba zai iya cikin ya kwanta, in ma ba zai iya motsa abin da jikinsa ba ya yi koda da ishara da ido ne, ko da idan nasa ba zai motsa ba sai yana cikin hayyacinsa ya yi koda da zuciyarsa ne, ya hararo yana karatu, ya hararo da zuciyarsa, ya yi ruku'u, ya hararo koda da wannan ne. Kaga anan ba a sa wani wakilci a cikinsa ba ko kaɗan. Don haka a cikin ayyukan qurbat, aikin da ake kusantar Allah da shi, akwai wanda za a iya maka wakilci, akwai kuma wanda ba za a yi maka wakilci ba. Mutum ya zuba maka ruwa ka yi alwala, wannan wakiltar ka ne a cikin aikinka? A'a, saboda zuba ruwa ɗin nan wasila ce, ba ita ce gaya ba. Gayar shi ne alwalar, amma wannan wasila ce, hanya wata wasila ce, wata hanya ce ta yin alwala ɗin, amma ba ita ce alwala ɗin ba. Shi yasa da za ka kamfato ruwa ba da niyyar alwala ba, sai bayan ka ɗebo ruwan kuma sai kai niyyar ya zama ruwan alwala, sai ka kama alwala da shi. Kaga ba a cewa anan alwalarka ba ta yi ba domin babu niyya a farko, saboda shi kamfato ruwan baya daga cikin alwalar, bare har ma a yi masa niyya. Da a ce yana cikin alwalar sai a ce ka fara yin niyyar kafin ka kamfato a ruwan, ko ba ba kamfato ruwan baya daga cikin alwalar ballantana har a ce kada ya gabaci niyya. Kaga wannan shi yake nuna maka cewa zaman kansa yake. To akwai riwaya da Abu Ja'far al-Tabari ya kawo daga Abdullahi dan Umar, yana cewa ma ubali man a'anani ala tuhuri aw ala ruku'i wa sujudi, ba zan damu ba dan mutum ya taimaka mun a wajen ƙarfi na ko ya taimaka mun a wajen ruku'u da sujada ta. Malamai suka ce wannan yana nufin a taimaka masa wajen ƙarfin sa ta hanyar zuba masa ruwa, ba wai ana nufin ta hanyar ya miƙa kafa ko ya miƙa hannu ana masa alwala ba. Kuma ya zo a wata riwayar da tabarin ya fitar wanda take ƙara fito da abin karna, yana cewa an mujahid annahu kana yasubu ala ibn umar wa huwa yaghsilu rijlayhi, in Abdullahi dan Umar ya zo wanke kafafuwansa mujahid yakan zuba masa ruwa yana wanke kafafuwansa. Kaga a shikenan taimakon da yake nufi a nan, taimakon zuba masa ruwa ba wai taimakon a rika wanke masa gaba gaba ba. Abu Abdullahi al-Hakim ya fitar da hadisi a cikin littafinsa al-Mustadrak daga Rubayyah binti Mu'awwid, take cewa ta zo wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ruwan alwala, sai yace da ita usku bi zubumun zubumun fasakattu alaihi, take sai na rika zuba mata. Kaga wannan ya su zama karara wajen a taimaka wa mutum wajen yin alwala ta hanyar zuba mata ruwa, domin na farko dai kaga ba a halin tafiya bane, kamar yadda hadisin Mughira da muka karanta a halin tafiya ne. Hadisin Usama a halin tafiya ne, amma wannan a halin zaman gida ne. Sannan kuma ya zo da siga ta umarni, usku bi zubamun, wanda wancan bai zo da siga ta umarni ba, illa iyaka Bukhari bai kawo shi ba domin bai cika sharaɗinsa ba shi da yake buƙata kafin ya kawo hadisi, sai ya kawo waɗancan hadisan guda biyu. To amma ala ayyi hal, mas'ala ɗin kamar yadda Imam an-Nawawi ya faɗa, a kawo maka ruwa ka ce kawo min ruwa, in Allah, wannan babu komai, babu karhanci, babu komai a ciki, za ka ita mutum ya kawo maka ruwa ya zuba maka, kana alwala yana zuba maka, shi ma babu komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan, duk da cewa in za ka yi da kanka, musamman ma idan har wanda zai maka din zai goranta maka, to kai da kanka din ya ce. Sannan nau'i na uku, ya zama da ana wanke maka zaba zaba, to wannan makaruhi ne, bai kamata ba. Inda za a yi maka haka kuma alwalar ta yi, ba a cewa alwalar ta ba ta yi ba, amma kuma makaruhi ne, musamman ma idan kai ka nema karhancin ya fi tsanani sama idan nemanka aka yi da abu. To wannan shi ne abinda hadisin Mughira ibn Shu'ba yake karantarwa, ko kuma abinda a dalilin sa ne al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Mughira a wannan babu. Akwai batun shafar kufi wanda zai zo a mahallinsa insha Allah, za mu yi bayani akan shafar kufi, za mu faɗaɗa bayanin matsalolin da suke da ta'alluki da wannan. Ta haka za mu kwana a nan sai sati mai zuwa, in Allah ya ce mu za mu karanta hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wani yake jiya a wajen tafsiri ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki wata mata tun kafin ya tare da ita, saboda ya shigo wajen ta sai ta ce a'udhu billahi minka. Ko yaya sunan wannan matar? A jiyan na faɗa, na ce wasu ke sunanta Asma, wasu ke sunanta Umayna, kuma saboda rashin samun wannan daraja da wannan gatan ya sa ma sunan nasu ya ɗauke, amma ka ta gane wace. Amma dai Al-Juwayniyya ce Al-Jindiyya, wannan shi ne abinda aka ya tabbata cewa daga wannan ƙabilar take, amma magana da sunanta sai da ita kama kan. Shin za a lissafa ta cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam? Matan da ya aura ya taɓa aura ya taɓa, amma ba wai matansa da ya bar duniya suna matansa ba, matansa da ya bar duniya suna matan sutara ne. Wata mace ce ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya aura ba yahudiya, sai daga baya ta musulunta. Matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura, wacce asalinta da yahudiya ce, ita ce Safiya bintu Huyay ibn Aqtab. Wannan yake menene ma'anar wannan hadisi? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mastahalla bihi fardu al-mar'ati min mahrin aw iddatin aw idatin fa huwa laha wa ma ukrima bihi abuha aw akuha aw waliha ba'da aqd an-nikah fa huwa lahu wa ahqqu ma ukrima ar-rajul bihi ibnatuhu aw ukhtuhu. Abinda hadisi yake cewa, hadisin ya tabbata, abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abinda aka halatta farjin mace da shi na sadaki ko wani alkawari da aka yi mata, to ya tabbata haƙƙin ta ne, wato ita ya kamata a ba wani ne zai cinye haƙƙin nata ne. Yace wa ma ukrima bihi abuha, abinda duk aka karrama mahaifinta da shi ko dan uwanta ko waliyinta bayan aure aure, abinda aka ba mahaifinta ko aka ba dan uwanta ko waliyinta na kyauta, fa huwa lahu, to wannan shi ma nashi ne. Bayan an yi daura aure a iya wani hasafi ko itani ga iyayenta ko wasu danginta, to wannan nasu ne, ba za a ce nasu ne ba. Wa a haƙƙu ma ukrima bihi ar-rajul ibn wata, mafi abinda aka karrama mutum a dalilinsa shi ne, mutum a karrama shi a dalilin ƴarsa ko a dalilin ƴar uwarsa. Wannan ya nuna halaccin a uba ya karɓi kyauta daga waɗanda suke wanda yake neman ƴarsa, su wato sirkinsa, babu komai. Wannan kuma yake a dan Allah a faɗa min ma'anar wannan hadisin, an Aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun fa qala man hadhihi, qalat fulana tadhkuru min salatiha, fa qala ma alaykum bima tusiqun, fa wallahi la yamannu Allah hatta tamallu wa kana habba ad-din ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu. Hadisi ne tabbatacce, Aisha Allah ya kara mata yarda ita ce ta ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko tarwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenta da ya same ta da wata mace suna tare sai ce wace ce wannan sai ce ai wannan ce tana kiyamun lili tana kaza sai ta rika fadar irin ibadarta yawan ibadarta sai manzo Allah ya yi shiru ku rika yin aikin ku rika daukan wa kanku ayyukan da za ku iya ubangiji ba zai kosa ba har ku har sai kun kosa ma'ana har ku kosa yadda malamin yake cewa inna Allah la yaballu hatta tamallu wato ubangiji ba zai kosa ba har sai ku kun kosa ma'ana ku ne za ku kosa ba shi ba kuma mafi soyuwar addini a gurin ubangiji shine addinin da mutum ya dawwama a kansa ma'ana addinin da mutum ya yi shi kuma ya tsore ba abinda zai fara yi na ibada kuma ya yanke daga baya ba wannan kuma yace za a hada tsakanin waɗannan hadisan an Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallama kana idza tasalla min al-janabati bada'a fa tasalla ilayhi thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati ثم يدخل أصابعه في الماء فيقلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفي سوى النبي صلى الله عليه وسلم يقصى إذن يناول كالجنبة يكم فارع دون كهنة ينسى سنكم يا الولاة من ذلك الولاد من سلم سنن يشقد دعات ونسى كتولوة يفتود سوية تصيفة tushen kansa ya tsatsefa gashin kansa sannan ya zuba ruwa tambata uku a kansa da hannunsa sannan kuma ya fara ruwa a sauran jikinsa Maimuna zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama ita ma ta rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yayi alwala yayin da yake wanka yayi alwala wudu'uhu lis-salati yadda yake alwalarsa domin sallah gaira rijlaihi amma banda hannaye banda kafafuwansa wa zatala farjahu wa ma asabahu min al-adha sannan ya wanke gabansa da abin da yake gabansa na datti kuma afada alaihi na sannan kuma ya zuba ruwa a jikinsa gaba ɗaya kuma na harij lahi fagatalahuma sannan daga baya ya karkato da kafafuwansa biyu ya wanke su hadhihi ghasluhu min aljanaba haka yake wankansa na janaba wato abin da hadisan biyu suke faɗa hadisin Aisha abin da shi na fuskanta yake ganin sun masa karo hadisin Aisha ya ce ta yayi alwala kamar yadda yake alwalarsa na sallah ma'ana yayi alwala har ya wanke kafarsa gaba daya hadisin Maimuna kuma yana nufin ya jinkirta wanke kafarsa dukkanin su sun tabbata a sunna ana wanke kafa da farko ana kuma iya jinkirta wanke kafa din sai daga ƙarshe duk kowanne kai daidai ne babu karo a tsakanin su kowace tana siffanta abin da ta yi abin da ta gani ogula dukkanin su mata ne na annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha da Maimuna duk matan sa ne saboda kowace tana cikin ta maka abin da ta gani yayi wata ibada ba ya halatta a wata zone wani ibada eh za a bashi kudin muzuri wanda zai je maka haji kawai ya tafi ya kamata ka baki guzuri guzurin da in ka baki ya gada ba ya cinye duka ya gada ba ya rage wani abu ya tsara ba da kuma faka da amma kada ya mai da wannan sana'a ya dauka shi sana'arsa kawai ina da haji a nan ba a da wuya ka samu irin wannan haka kawai a basan ku shi dan uwan nasa shi zai je har kawai dunkule ya ba ka tafi sai wahala wannan kuma yace qala sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salati fisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baytihi wa qira'ati alquran fa inna hamalatul quran bi jillillahi yawma nazala illa zillahu menene ingantin wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mawdu'i kula dabtar da ƴaƴanku akan halaye guda uku san annabinku san ahlul bayti da karatun alqurani domin madau wato mahaddata alqur'ani tana cikin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar sa annabi bai faɗi waɗannan kalmomin ba don haka bai tabbata a matsayin hadisi ba a yi wa yara tarbiyya akan san annabi da san ahlul bayti da karatun qur'ani wannan wani abu ne mai kyau musulunci ya zo da shi amma ba a ce ga wani hadisi kamar wannan da wannan sai manzan ba a babu yake kuma ana iya kafa hujja da shi wajen masu bikin alqur'ani ko sauka alqur'ani ne ke kawai ce musabakar alqur'ani ko maulidi a mai alaƙar ko baya inganta ne a ina musabaka take ko abin nan da an ce kai waɗanka ladabi ya tarbiyyance shi akan abu sai an yi musabaka ko sai an yi holifi in har da ya inganta sahabbai su aka fara yawan magana to me suka yi wajen yin tarbiyyar ya'yan nasu. Za a fara na asuba ku kwana idan a dama irin wannan karatun asuba ne ai galibi na 'yan unguwa ne da suke sallah asuba a kuri amma in ka bude ta bude wannan kofar kwana nan gaba na san kai da wa za ka kwana kai na san ta amma saboda fadin zari'a ba wai dan ba a yadda da kai ba kai ɗalibi ne za ka iya abin nan. Wannan kuma ya ce wani hadisi da ya zo wani malami yana faɗa a gidan rediyo to ku yi kafa da hadisan gidan rediyo gidan rediyo akwai komai ba ma haɓɓa wa dabba akwai mai kyau akwai mara kyau kuma mara kyau ke biyawa. Shin wai annabi ya gaya wa sahabbai ya tambaye sahabban sai ce shin ba na gaya muku abin da ya fi shika-shikan musulunci biyar ba sahabban manzo Allah suka ce a gaya mana ya rasulullahi shi ne shi abin da ya fi shika-shikan musulunci biyar shi ne sulhu tsakankanin mutane biyu wanda ai daga jiki sai ba ka san ba musulunci ba ne shika-shikan musulunci kuma da wani abu ya fi tauhidi ya fi sallah a kai a ina ga wannan ba sai ya rasa lokacin da yake faɗa ni kai na ina cikin mota ina jin rezo ranar Laraba wasu ba sa tsoron Allah da waɗannan su ne dai tambayoyi ga wasu nan fili amma dai ba lokaci daidai mai haƙuri da waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zama da kakar ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.